wato mai imani kuma duk mai neman kariya daga azabar Allah daga fitinar duniya da lahira yana sanyawa kansa riga ta tsoron Allah sannan kuma ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku kiyaye dan wannan ita ce babbar igiya mai karfi da masu riko suke rikewa wanda ba ta tsinkewa sauke farilla da nauyi da Allah ya dora mana gaba daya da nisantar haram hanya ce mai kyau wanda masu neman kusanci da Allah suke neman kusanci da shi Allah ya gaya mana a cikin alqurani mu riko da littafin Allah ga baki daya mu kada mu rarraba yace ku tuna ni'imar Allah akan ku da kuna abokanan gaba ya hada tsakaninku kuka wayi gari musulmi kuka zama yan uwan juna kuna dabda gafar jahannama Allah ya kubutar da ku daga ciki haka kamar haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtaduna dan ku samu shiriya duk lokacin da al'umman nan ta hadu ta daidaita sahunta ta yadda za ta zauna da junanta lami lafiya to lokacin ake fin samun karfi kuma ake koran sabani dan shi kam sabani abin ki ne koye shi Allah baya so a samu sabani kada ku rinka sabani kada ku rinka rarraba kamar yanda wato bayan shiriya ta zo muku waɗanda suke wannan haduwa akan hanya ta daidai su ne masu rabauta kuma masu kubuta daga azabar Allah ranar tashin alkiyama wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ta ku al'umma ce guda daya Allah ya ce ni kuma nine ubangijin ku kubuta mini dan uwana wannan huduba tana magana akan illolin da rabuwar kanmu ya jawo mana yau a ƙasar nan ake mana cin kashi ake azabtar da mu muna da yawa amma yawan mu bai mana amfani ba muna da tarin gidaje muna da tarin kasuwanni muna da garuruka muna da arziki muna da dukiya muna da noma daidai gurgudu muna da kaza amma sun raba kanmu sun hada mu fada da junanmu sun raba yan siyasar mu sun kisu ba su hadu sun raba yan kasuwar mu sun kisu bari su hadu sun raba sarakunan mu sun kisu bari su hadu sun raba manya-manyan mutanen mu kowa ya rabu da dan uwansa ji yake shi na daban ne wannan yasa muka fada cikin halin bakin ciki halin tashin hankali halin wulakanci halin tozarta da muke ciki a kasar nan musamman a arewa dan haka zamu dawo da kanmu baya mu tuna abin da shari'a ta gaya mana dangane da mu yi kokari mu hada kawo kanmu mu zauna da juna dan mu samu nasara akan abokanan gaban mu yan uwana cancanjawan zamani da fitintinu na zamani da cincirindo na abokanan gaba a kanmu yanda ka san katti maciya tuwo sun kewaye kwanon tuwo suna cin tuwo yau haka ake cinye mu gaba ki daya duk musulmi mai kishi a kansa mai nasiha wa yan uwansa wallahi zai yi kokari ya zama bai zama dalilin ya zama wato makamin da abokin gabansa zai rinka amfani da shi wajen fada da yan uwansa ba Sauban ya rawaito mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace saura kiris abokanan gaba su cincirindo akan ku kamar yadda maciya tuwo maciya abinci suke cincirindo akan abinci da aka ba su su ci kowa yana gutsurar lomarsa sai ba za su tashi ba sai sun karar da abincin nan yau abin da aka sa musulmi kenan a gaba a kasar nan sun gama shiryawa sun gama kimtsawa suna bin hanyoyi da na fili da na koye da na bayyane mu kuma muna ta bacci bamu farka ba bamu gane ba mun ki mu daidaita sahunmu mun ki mu hada kawo kanmu mun ki mu zauna lafiya a tsakaninmu an jefa mu cikin bala'i an jefa mu cikin fitina an samu muna kashe junanmu yan uwanmu suna sace mu yan uwanmu suna kashe mu yan uwanmu suna kasuwanci da mu yan uwanmu suna saka mana bom suna kashe mu wannan bala'i da me zamu ji ga fatara ga talauci ga tsiya ga sharri ga zalunci na wasu daga cikin shugabanni ga rashin tsoron Allah ga rashin tausayi ga danne na ƙasa talaka ya shiga uku a ƙasar nan yana cikin halin wayyo Allah shi ya su me ya jawo mana wannan mun ki mu gane shi mu mutane ne masu ƴanci mun ki mu fahimci ina ya kamata mu fuskanta duk kowa ya ci gaba banda mu kasashen mu na Afirka duk sun mana nisa in ka je Niger sun mana nisa in ka je Kamaru sun mana nisa in ka je Chadi sun mana nisa in ka je ina ne ci sun mana nisa wurare da yawa sun mana nisa muna nan a Najeriya muna jin mu ne uwa a Afirka mu ne jagora Afirka dan gane ya shigo Najeriya ce kaya dan Kamaru ya shigo Najeriya ce kaya dan wannan Chadi ya shigo Najeriya ce kaya amma kuma dan Najeriya ya fi shi wahala ɗan Najeriya ya fi shi tsoro duk kasashen nan da na gaya muku ba inda ba za ka yi yawo karfe 2 dare da motar ka ba duk kasashen nan gabaki daya ba wanda yake jin tsoron karfe 3 ya buga motar sa shi kada ya tafi wallahi duk kasashen nan da na gaya muku ba inda za a zo a kashe mutum daya a gari wai a kasa kama wanda ya kashe shi ballantana wani ya datse hanya ya kashe na kashewa ya harbi na harba kai lalacewar ta kai har bidiyo za a yi a dauka kuma a yada kuma a zagi uban kowa a zagi shugaban kasa a zagi gwamna a zagi kowa da kowa kasar da take da jiragen yaki kasar da take da sojoji kasar da take da yan sanda kasar da take da DSS take da take da immigration take da custom take da samari ga sunan abanza suna zaune babu aikin yi suna neman a dauke su amma muna cikin kaskanci muna cikin wulakanci wallahi ina tausayin jikokin mu da tattabakunan mu yadda za su rayuwa a kasar nan wallahi tallahi muta mu ta zo karshe dan shekarun da muke da shi ba lalle mu maimaita su ba amma ka tausaya wa waɗannan jikoki naka ka tausaya wa waɗannan yaya naka ta yaya za su rayu to wannan shine abun damuwa har yau dan Najeriya musamman musulmi dan arewa yana wani bacci bai farka ba ba mu da kishi ba mu damu ba muna yi wa junan mu bakin ciki muna yi wa hasana in wani ya dauka a cikin mu mu karya shi in wani ya samu mulki a cikin mu mu karya shi in wani ya samu matsayi a cikin mu mu wulakanta shi kullum muna ta cin dunduniyar junan mu kuma gashi abokanan gaba sun samu a gaba suna amfani da mu wa junan mu a kashe mu hana mu zaman lafiya muna cikin gidajen mu ba ma iya bacci muna cikin kasuwannin mu muna cikin tsoro muna cikin motocin mu muna cikin firgici ba mu isa mu yawo a kasar mu ba ba mu isa mu yawo a garurkan mu ba abin sai karuwa yake yi sai ninkuwa yake yi kuma abun mamaki har yanzu mutane suna wani bacci ba su barka ba yau ce za ku gane yau ce za ku bayyanta ina masu hankalin cikin mu ina masu tunanin cikin mu ina masu mulkin cikin mu ina yan siyasa cikin mu ina gwamnonin mu ina sanatocin mu ina yan majalisar mu kuna jin kasar nan za ku ji dadin zama a cikin ta nan da shekara 10 nan da shekara 5 in ta ci gaba da tafiya a haka rayukan mu sun zama kamar na kaji kaza ta fi ka daraja in an kashe kaza sai mai ita ya kai police station ya bi hakkinsa amma ya duk wanda aka kashe shi wa zaka kama ba wanda zaka kama saboda mun yi sakaci mun zuba ido mun kyale mun gadarwa kanmu masifa da bala'i da kawo kuma dan haka wannan huduma tana nuna mana cewa lallai mutuna da wannan hadisi da manzon Allah yake cewa saura kiris abokanan gaba za su zo su yi cincirindo akan ku yau ga lokacin yazo kamar yadda ka san maciya tuwo suna cin abinci sun hade bakin su ya koyan uwana mu sani wannan rauni da muke ciki yana nuna mana hali da wannan al'umma take ciki na ainihin wato ci baya ba kafirai da makiya abokanan gaba daman mun sani tun alfijirin musulunci ba su gushe ba suna ta yakar annabi suna ta yaki da shari'ar Allah suna yaki da daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa ta ya gina ta dan haka abin da ya zama wajibi akan mu a yau musamman malamai masu wa'azi masu karantarwa dan Allah ku hada kawo kanku malamai masu kira aji dan girman Allah ku yi hakuri da junanku malamai masu cewa Allah ya ce ku yi hakuri ku kai zuciyarku nesa ku ceto wannan al'umma daga bala'in da take ciki ku watsar da sabanin da ke tsakaninku lokaci yayi da ya kamata mu zo mu hadu akan daidai wanda ya sai yana tafiya akan san zuciya yana tafiya akan ra'ayi ya ajiye mu zo mu hadu dan mu kubutar da wannan al'umma ko dabbobi ne in suka kai 200-300 ai suna iya hada kansu suna iya tinkarar wani guri su lallaka yau ga jama'a in mun je masallacin juma'a yanda ka san me in mun je idi yanda ka san me an baga mu muna cikin rauni muna cikin rauni muna cikin ci baya dan haka dan Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan mu kula da wannan ƴan uwana musulmi muna sanar da ku cewa wannan addini naku addini ne da ya ginu akan abubuwa guda biyar mafi muhimmanci bayan kalmar shahada shine kulawa da sallah lalle duk musulmin kwarai ya kula da sallah al-mafruda sallah ita ce tushen musulunci kuma shine bambanci tsakanin kafirci da imani duk wanda ya kiyaye sallah to albishirin sa ya kiyaye addinin sa duk wasan da zaka yi duk barnar da zaka yi to kar kai barna da sallah kar kai sakaci da sallah ku rinka sallah a cikin jami'i ku rinka sallah cikin ƴan uwanku musulmi in kana da rauni albarkacin jami'in sai Allah ya karbi sallarka kar ku yi wasa da sallah da shine Allah zai taimake ku duk wanda ya bar sallah bai da rabo a cikin musulunci ku kiyaye lalle sallah ayi ta akan lokaci kuma a kula da ka'idojinta a kuyaye a kiyaye rukunnanta da sharuɗanta da sunnoninta da khushu'inta ku rinka umarni da kyakkyawa ku rinka hani akan mummuna ku daina barin barna tana yaduwa a cikin ku kuna kallo ba sai malami ne zai yi wa'azi ba duk wanda ya ga abin da ake bai da kyau ya gyara a unguwa ko a gidansa ko a makota murubil ma'rufi wa nahau anil munkar wannan shine tsayuwar musulunci kuma shine aminci shine kuma ku fita daga wuta ku tsaya masu da'awa ku ci gaba da da'awa wanda duk Allah ya sanar da shi wani abu kai ya kwanta a gida kada ya zauna ya ce ina neman ya tara duniya kamar yadda dan kasuwa yake tara duniya ya fita ya isar da kalmar Allah in ba a karantar da addini ba yaushe zamu kori jahilci a cikin al'ummar mu yaushe wani zai iya sallah yaushe wani zai iya mu'amala yaushe kaza amma mutun yayi ilimi yana daukan sunan malam malam amma ba ya karantar da ko littafi daya akwai malaman da kawai yanzu sunan malantar kawai suke ci ya shahara malam malam shi ba rubutu yake yi a gida ba bai da darasi a masallaci baya zuwa wani wa'azi kurin sai gwamnati ta zo ba da alheri yaje bilahi ya karba ka cuci mutane ka zalunci al'umma duk inda malamin ƙwari yake yana karantarwa duk inda malamin ƙwari yake yana fadakarwa duk inda malamin ƙwari yake baya zama haka ko ya rubutu ya amfanar da mutane bayan ya mutu ko yana raye ko ya je masallacin sai ya karantar ko ya fita yi wa'azi ko ya saka littafi ta karantarwa zaman da wasu malamai suke a gida ba sa koyarwa wannan ya taimaka wajen yaduwar jahilci a cikin wannan al'umma da haka malamai su ji tsoron Allah su tashi da wajibin da'awa zuwa ga Allah tare da amfani da hikima jama'a a daina zagi a wa'azi an waye yanzu ayi hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wannan qur'ani ne da haka wa'azi da zagi wa'azi da habaici wa'azi da cin mutunci wa'azi da wulakantawa ne wa'azi da kaiwa ne wuta wa'azi da cewa wani kaza ne duk an daina wannan illa kai bayanin abinda nasi yazo da shi wanda laifin sai fada ciki shi ya riga ya sani a daina kama suna ana cin mutuncin mutane dan wannan shi yake kawo rarrabuwa a tsakanin mu mu daina gaba da kiyayya a cikin harkar addini in suka baza mu addini wallahi ba za mu iya haduwa a kasuwa ba ballantana kuma siyasa ta hada mu da haka ya ku yan uwana masu hali a cikin ku su rinka bayar da zakka kuna bayarwa kuna son ku bayar duk mutanen da suka hana zakka wallahi sai Allah ya hana su ruwan sama daga sama Allah tabaraka wataala ya jarrabe mu da bushewar ƙasa da fari da kuma rashin wadataccen abinci da yunwa in ma kuma an samu abincin babu kuɗin da za a sayi abincin ga ainihin gobara da yake ta faruwa a kasuwanni ga gobara a cikin dajika ga mutuwar dabbobi da mutuwar dan adam rayukan mutane kullun kashe su ake ko shekaran jiya ina gani ana ta yadawa ci a Maiduguri an sake bom nama mutane kake tsunta kawai pieces na mutane a gidan musulmi mala haka kullun wani zai zo ya sake bom ya kashe kansa ya kashe duk wanda zai kashe mu ya mu in ka bincike shi mai sallah ne ba mamaki goshin sa ma yayi baki an yi amfani da mu muna kashe junan mu dama suna cewa mun yawa bari su rage mu tsakanin mu da mu ku yi kokari ku rinka jin bakin ciki da damuwa dangane da abin da yake samu mu duk wannan abun wallahi ibra ne abun lura ne ga mai daukan izina dan haka a kiyaye mu yi hakuri akan abin da yake damun mu na zaluncin azzalimai mu ma mu gyara alaka tsakanin mu da iyalan mu idan kana kukan shugabanka yana zaluntanka to ka tuna kai ma wataƙila kana zaluntan matarka ka daina in kana shukukan jagoranka yana cutarka to wataƙila kana cutan ƴaƴanka kowa ya gyara tsakaninsa da Allah shugabanni ku ji tsoron Allah ku sani Allah sai ya tambaye ku akan nauyin da ya dora muku duk wanda yazo aka jefa masa ƙura'a aka bashi da wanda ma aka bashi kudirar wallahi tallahi akwai tambaya akan ka akan duk al'ummar da kake jagoranta ko ka shirya ko baka shirya ba kai kokari ka rage kanka bala'i kai kokari ka rage kanka masifa yi kokari ka rage kanka sharri ranar tashi alkiyama kyautata musu biya musu bukatunsu yi musu aiki rage musu talauci rage musu radadi yi hakuri da wawayensu taimaka musu jasu jiki damar da aka baka kai abin da zaka yi na taimakon mutane ya ku yan uwana ku kiyaye ganinku daga haramun ku kiyaye kyautatawa ainihin wato iyayenku ku kyautatawa miskinai ku kyautatawa marayu ku ainihin yaye musu bakin ciki da damuwa marai shi yayi yawa mutuwa ta yi yawa a cikin mutane ku duba yan unguwa duk unguwar da kuje kuka ce kuna neman marayu wallahi sai kun kora mutuwa ake mutane ba sa ganewa matan aure waɗanda suka zama matan iyayensu mazajen su mutu ba za su irgu ba islamiyyu sun cika mata sun cika duk mazajen sun mutu ga kananan yara jarirai yawanci mutane mutuwa suke tayi da wurwuri shekara 40 50 shekara 60 in an je da yawa kafin wannan lokaci hadarin mota ya kashe mutane bakin ciki ya kashe mutane hawan jini yana kashe mutane bila adadin ciwon suga yana tabbarin mutane bila adadin damuwa haka kawai sai mutum yana kwance a ce ya fadi ya mutu me ya kashe sai a ce lafiya kalau Allah ya san ya yake rayuwa bakin ciki ya sha kashe mutane ba a sani ba dan haka ku kiyaye duk abin da zai bakanta muku a duniya ya bakanta muku a lahira ku ne zance shi ku kiyaye farjojin ku ku daina zinace zinace mazan ku da matan ku kowa ya kiyaye iyalinsa ƴan mata ku kiyaye mutuncin ku kiyaye darajar ku zina masifa ne zina bala'i ne zina sharri ne kar ki bari namiji ya lalata ki yau dare ki sani ke uwar ƴaƴa ne masu zuwa su 20 30 nan shekaru masu zuwa kar ki bari ki wulakanta rayuwar ku iyaye ku tuna da amana da Allah ya dora muku na ƴaƴa Allah ya shigo anfusakum wa ahlikum narun wa quduha an-nasu wal hijara ku cika mizani ƴan kasuwa ku daina tauye mizani ku daina kawo mummunan kaya kuna sayarwa mutane ku daina yi mutane tsada ku daina tsanantawa mutane manzo Allah yace Allah yana son bawa samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iktaba mai sauki in zai siya mai sauki idan zai siyar mai sauki wajen biyan bashi Allah yana son bawa mai wannan ku yi kokari ku nisanci jayayya tsakaninku da juna ku daina fadawa cikin saban Allah na fili da na boye wayoyinku ku ji tsoron Allah akwai barna a cikin wayoyi kowa ya kula da wayarsa ya san abinda Allah ya halatta masa ya gani ya gani ya san abinda Allah ya haramta masa ya gani ya nisanci wannan wallahi idan baka yi da gaske ba wayarka za ta zama sababi da bala'i a gare ka ranar tashi al-kiyama saban Allah shine dalilin da yake kai dan adam cikin wuta sannan ku yi nemi makami ku rike makamin imani makamin tsoron Allah dan ku fita daga tashin hankalin kafirci da fasikanci da bid'a da shirka sannan ku yi kokari ku rage matsaloli da suke na saban Allah da saba shari'a a tsakaninku kamar misalin sanya sadakin aure yayi tsada a hana mutane yin aure ga ƴan mata amma ba za a iya auren su ba da kuma korar wanda ya cancanta a bashi a ki a bashi ana tsammanin mai maiƙo a bashi kowa ne zai zama mai maiƙo kowane dan wake ne yake da mai kowane dambu ne yake da mai kowace miya ce take da mai a samanta daban-daban ne duk miya miya ce amma wata tafi wata to haka mutane ma ke din ma wata tafi ki ke ma kin fi wata ya ku daina tsanantawa a daina tsananta aure ga ƴan mata da yawa suna neman aure amma aure ya gagara me zai hana mu sauƙaƙawa kanmu me zai hana mu sauƙaƙawa mu yarinya karama ana neman abin da za a ci a gida amma an za a aurar da ita sai an kama gidan kida sai an kama gidan rawa gidan kidan nan gidan rawan nan 500 700 miliyan 1 miliyan 2 a lokacin da ubanta bai da buhun masara da zai ci a wata guda kuma ko ai wannan ko a kyawara haka za a yi ta neman kudi sai an tara wannan kudi a je a sha kida a je a sha rawa yaya rayuwar mu za ta yi albarka mun tsanantawa kanmu ƴaƴan mu mata suna rike da wayoyin miliyoyi mu kuma muna nan muna neman masarar da zamu ci yarinya karama tana rike da wayar da tafi gidanka kudi wallahi tallahi wata yarinya wayar da take rike da ita na rinde da Allah in an saka gidan ubanta a kasuwa wallahi wayar tafi kudin gidan a ina ta samu wayar sana'a ubanta yayi kasuwa yake yi jari ne da shi me yasa ba za ka bincika ba kamar yarka tana rike babbar waya mutuncin ta bayar darajar ta bayar saurayin wannan zamanin da dauki wayar miliyan kaza ya ba wa yarka a banza saboda baka da tsari kana da gajeren tunani mu muka tsanantawa kanmu mu muka kuntatawa kanmu mun sake wa mata linzami sai abinda mata suka ga dama Hajiya ita za ta ce ai kaza baka da shi ka ciwo bashi Hajiya ta ce a ci bashi Hajiya ta ce sai an ci kaza baka da kudin kaza kana da dan karamin albashi an dora maka babban nauyi a gidanka kuma ka ce sai kai dan karamin jari ne da kai a kasuwa duk iyali sun cinye jarin saboda ka biye wa mata baka iya fadar ra'ayinka baka iya tsayuwa akan daidai yau an wayi gari ba ma iya tsawatawa da iyalanmu ba ma iya tsawatawa ƴaƴanmu iyaye tsoron ƴaƴa suke ji ƴaƴa gani suke yi su ne a gaba mata ba sa tsoron iyali kowa ma ji yake kawai ba yanda zai yaran zamani ne ya zaka yi ka zaunar da shi a gidanka ya ci ya sha kuma ya saba wa Allah ka ce yayi kuma ba zai yi ba kuma da magariba ya zo ya dauki kwanan tuwansa haka rayuwar take duk lokacin da uba ya wayi gari ba zai iya tsawatawa ƴaƴansa ba yaya za a yi a raba ƴan daba a anguwa ya za a raba ƴan shaye-shaye a anguwa tunda ƴaƴa sun fi ƙarfin iyayensu yara ba sa kwana a gida yaro sai ya zo kofar gida za a bar masa ba zai dawo ba sai uku da rabi na dare ko hudu ko asubai uban sai yana ciki shi kuma ya tashi yana qiyamul layli tun karfe uku amma dan ka fa bai dawo ba wata qiyamul layli zaka yi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara ku kiyaye kawo kanku lalacewa ta kai yau har ƴan matan mu yaya ba mu san inda suke kwana ba wallahi wani uban bai san yaushe yatta take fita ba in taje unguwa bai san ina taje ba idan ta dawo bai san daga ina take ba tana alaka da samari bai san su waye ba wani ya zo gidanka ya yi parking din mota ya shigar da yarka cikin mota ya rufe mota ya kunna AC wai yana hira da yarka a kofar gida saboda ka zama banza ba ka da kishi baka san me ake yi ba kana yaudarar kanka kana cutar da kanka an cuce ka a gidanka an wulakanta ka saboda baka da kishi ka zama da yusi barnar da ake da ƴan mata lalata ƴaƴan mutane da ake a cikin gidajen su abun yayi yawa banda wanda ake a jami'a banda wanda ake a college banda wanda ake tsare su a hanya wallahi wannan bala'in ya isa hatta kai ga yau mutane tsoro suke ji idan mutun zai yi aure sai an ji an yi gwaji shi yarinyar nan lafiyar ta kalau ko ba lafiyar ta kalau ba mutane sun shiga cikin firgici saboda iyaye sun yi sakaci da ƴaƴan su dan Allah ku kiyaye ku kiyaye duk abin da Allah zai yi fushi da ku ku nisanci shirka ku nisanci kisan kai ku nisanci sihiri ku nisanci tsafi ku nisanci zalunci ku daina zuwa gidan bokaye manzo Allah ce duk wanda yaje gidan boka sallarsa ta kwana 40 babu wallahi boka ƙarya yake wallahi matsafi ƙarya yake duk wanda yaje gurin su ya kashi addinin sa ya rushe imanin sa dan haka ku jaddada tuba zuwa ga Allah ku nisanci riba ku nisanci zina ku nisanci shaye-shaye ku nisanci mu'amala da ƙwayoyi yau ga gidajenmu da ƙwayoyi anguwanninmu da ƙwayoyi ƴan ƙwaya sun fi ƙarfin mutane su suke kula da rayuwarsu suke kula da rayuwarsu kashe na kashewa su raya na rayawa su daɗe hanya su yi abin da za su yi idan sun zo wucewa sai a rufe gida a zuba musu ido ku nisanci faɗawa cikin mutuncin mutane ku nisanci hassada ku nisanci ƙullata ku nisanci baƙin ciki ku nisanci girman kai ku nisanci riya ku nisanci nuna aiki idan kun yi ku cika ma'auni ku cika alƙawari idan an ba ku amana ku ba da amana ku haɗu kawo kanku kada ku watse kada ku rabu ku sani cewa wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da za su zauna da ku da junanku da ubangijinku tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe ya ku ƴan uwana muna faɗakar da kanmu dangane da abubuwa masu muhimmanci a ƙasar nan da ya kamata mu kula musamman ina magana da ƴan uwana a arewa musamman a Najeriya arewa Najeriya gabaki ɗayanta akwai damuwa amma arewa ita ce wuta take ci ku yi hakuri anan muke ku yi hakuri nan muke ganin bakin ciki da bacin rai da cikin damuwa an saka mu a gaba amma wallahi zan yi wannan bayani a wannan munbari don in sauke nauyi a wajen Allah Allahu shahid Allah shine shaida ga bala'i ya tunkaro mu manyan mu suna bacci manyan mu ba su farga ba manyan mu ba su gane ba ko kuma sun gane kwadayin duniya ya ishe su neman tara duniya ya ishe su ka kai shekara 40 50 60 alhaji kana tara kudin da ba za ka iya cin su ba baka tausayin jariri baka tausayin na kasa da kai ka sai gida a Ingila ka sai a America ka sai a kaza ka sai a kaza kai duk abin da za ka yi gabaki daya amma baka tuna cewa Allah zai iya jarrabtanka da mutuwa dare ko rana wannan masifa ta girmama akwai abun tausayi malamai suka ce wanda ya kai shekaru wajen 70 amma bai yi hankali ba bai yi tunani ba dan haka mu kiyaye dukkan abin da zai kai mu ga wulakanta kanmu da tozarta kanmu idan kai magana akan harkar kasuwanci kasuwancin mu ya lalace malai yau abin da yake faruwa dan kasuwan Najeriya ko dan kasuwan Kano zai tafi China ya je ya saro kaya a sa masa kuɗi da dala da tsada yayi order kayan nan ya kawo in ya ci sa'a ya karbi kayan sa in bai ci sa'a ba custom su kwace bayan wannan kuma dan China da kaje ka sayo kaya a wajensa da kazo zaka sayar ka ci riba shi ne zai sake buga wannan kaya yayi order sa kayan sa sai ya riga na kai sa yazo ya bude shi a kasuwa ya sayar maka da tsada yazo ya karya farashin sa kuna gane wannan kaje ya sayar maka takalma naira 70,070 ya sayar maka ka biya kudin awo ka biya kudin shipping ka biya kudin custom ka biya kudin dako ka bude a shago kana sayarwa naira 150,50 kana bin riba sai dan ce ne yayyo order wannan kayan sai yazo ya rinka sayar da shi naira 80,80 saboda me baka da gwamnati mai kula da haƙƙi
sun karya yan kasuwan mu baki sun shigo sun karya kasuwancin mu dole mu yi wannan bayani Allah ya isa an cuce mu duk kasar da ta san me take yi ba ta barin wani bako yazo ya kafa kasuwanci ya karye dan kasa mu je mu sayo kaya a kasar su da tsada su je su buga wannan kaya suna da kuri kayan su ya riga namu isowa sannan kuma su zo su karye kayan a kasuwa wannan abun abun ya isa bakin cikin ya isa ciwon ya isa dama ba dadi wani ya bude company yana bada discount akan 5% sai wani dan China ko dan kasa kaza sai yazo ya bude irin wannan kasuwancin ba kone ba dan kasa ba ya bude irin wannan kasuwancin abun mamaki sai yazo yake bada discount 20% ya kare yan kasuwan mu da ka yan kasuwan mu dole su zama dillalai su zama ba su da karfi ba su da hali wannan barazana ne take fuskantar mu arewa gaba daya kasuwancin mu baya hannun mu kasuwancin mu yana gwajen baki kasuwancin mu yana wajen wadanda ba yan kasar mu ba suna da yanci ba mu da yanci suna da karfi ba mu da karfi muna kira ga gwamnati ta gyara mana wannan zalunci da ake yi babu wata kasa da ta san me take yi wallahi za ta yadda da wannan duk duniya suna kula da haƙƙin kasashen su duk duniya suna kula da priority na yan kasar su abu na biyu shine abin da ya shafi harkan noma noma ya lalace yau mutane ba za su iya zuwa gona su je su yi noma ba duk wanda yayi noma yana yi ne on lost yana yi ne akan asara taki yayi tsada maganin feshi yayi tsada fetur yayi tsada motar da za ta kawo maka kaya ta yi tsada za ka zo ka noma shinkafa ka kashe mata kuɗi kuɗin bugunta 3,000 kuɗin dakwanta 2,000 kuɗin kaza ɗinta 1,000 kaza ka kawo ta kasuwa a taya maka ita 20,000 da kaza alhali taki kasa na miliyan kaza noma baya yiwuwa wannan rashin noman kun san me zai jawo mana yunwa fatara talauci rashin aikin yi mutanen ƙauye za su fito su shiga cikin gari su rike makami su ta kashe mutane saboda gonar da suka yadda da ita an lalata musu ita ba sa iya noma kaya yayi arha babu kuɗin saya kasuwanci ya lalace abin da ya shafi harkar kayan abinci yayi arha yana da kyau amma gwamnati ta sauƙaƙa taki gwamnati ta bada maganin noma wanda za a yi arhar abinci kuma talaka zai noma ya shiri ba komai arhansa to amma an tatse mu an matse mu an yi amfani da kwakwalwa an yi amfani da basira ba dai abinci kuke so ba ga abinci a fili kuna gani to amma ba ku da kuɗin sayan abincin sannan kuma ba ku isa ku noma ku je ku sayar ku ci riba ba wannan barazana ce da take fuskantar mu wanda ya kamata mu yi kokari mu kiyaye bayan wannan muna kira ga 'yan siyasar mu dan girman Allah ku haɗa kawu kanku dan Allah 'yan siyasar mu ku zauna lafiya ku yi haƙuri da junanku ku yi haƙuri da gaban siyasa ku daina zagin juna kuna la'antar juna yau abun bakin ciki fadan siyasa tsakanin manya da manya musamman a wannan jiha tamu ta Kano abun ba dadi da sauran jihohi su ma suna ta koyi idan 'yan siyasar mu na arewa ba su hada kai ba wallahi ba za mu taba samun nasara a siyasa ba idan 'yan siyasar mu ba su daidai ta kawo kansu ba ba za mu taba cin nasara a cikin mabiyan mu ba wannan bala'i ne wannan kuma tashin hankali ne sannan kuma menene makomar mu yau mu 'yan arewa musulmi ku duba jini ku duba security ko ina ana cikin tsoro wannan garin na Kano mai albarka da ana buga misali da shi akan zaman lafiya da kwanciyar hankali a Kano amma yau an wayi gari Kano ma babu garanci sai da aka zo aka bi ƙauyukan mu ana kashe mutane ana kama mutane ko ina da kike jin akwai aminci babu wannan amincin dan Allah gwamnati ki duba halin da ake ciki ƴan siyasa ku ji tsoron Allah Allah zai tambaye ku mai girma shugaban kasa ka sani cewa kana da lokaci kayyadadde ka sani cewa duk dan Najeriya sai Allah ya tambaye ka akan sa wallahi wannan wuta da arewa take ke ce zubar da jini da ake da kashishe mu da ake ta yi da wulakanta mu da ake da tozarta musulunci da musulmai da ake abun yayi yawa abun ya kai karshe kuma wannan ba zai haifar mana da da mai ido ba wannan abun matsala zai jawo zai kuma jawo mana tashin hankali kuna lura ku dinga ganin halin da ake ciki na wayyo Allah ne yasu muna cikin damuwa muna cikin bakin ciki addinin mu ya tozarta mun kaskanta mun wulakanta musulmin rashin zaman lafiya ne mana ƴan kasuwan da suke shigowa Kano da miliyoyin kuɗi a cikin motocin suna sayayya yanzu sun daina zuwa dan Ghana ba zai iya shigowa ba sai da yiwo aiki dan Kamaru ba zai iya shigowa ba sai da yiwo aiki tirelar da suka sai kaya daga Kano daga Najeriya daga Kano daga Lagos za a kai Kamaru ana iya tsare ta abun kama tauta a hannu wanda ya sai kaya za a kai Ghana zai iya haduwa da ƴan fashi da mukami su kashe direban su sarta kayan su bin kama tauta duk mu ake mana wannan abu
rayukanmu sun zama kamar rayukan kaji. Haka ake farautar mu a gidajen mu, a biyu a kama mu, baka isa baka hawo mota mai tsada kana tsoro, baka isa ka sa da riga mai tsada ba kana tsoro. Kauyukanmu sun gagara da ruwa, mutanen kauyuka sai kaga ba komai, suna ta fita suna gudu. Me yasa suke gudu? Me yasa wani zai ce ake damun su? Akwai arziki ne, duk inda kaga ana fada a kauye to akwai arziki a gurin. Za su sada hankali, za su kawo bala'i, sai su je su ɗebe arzikin kasar. Wai mu ƴan Najeriya lalacewa ta kai, wai mu yanzu dukiyarmu ba za mu iya amfani mu tone ta ba, sai dai a zo a haɗa mu faɗa, sai a zo a tone ta a ɗebe. Ai, ta ɗiban arziki mu kuma muna billahi muna cikin talauci. Wannan damuwa ce da take fuskantar mu a wannan jihohi namu, musamman na arewa. Wallahi ya kamata mu yi wa kanmu kiyamul laili, sannan kuma ya kamata mu tuna cewa akwai kiyama. Duk wanda yake jin yana kan mulki, yana siyasa ko yana malinta ko yana wani abu, ya manta mutuwarsa yayi asara, ya manta gobensa yayi asara. Mulki dai akwai ƙarshe, kuma mulki na Allah ne. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadikal khair. Allah ke dagawa, Allah ke saukewa. Duk wanda yayi mulki ya tsananta mutane, annabi yayi addu'a, Allahumma manta walla shay'an min umuri ummati fashakka alaihim fasbuq Allahumma alai. Ya Allah, duk wanda ya jibanci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu, ya Allah ka tsananta musu. Haka annabi ya faɗa. Da haka ku zama masu tausayi, ku zama masu jin kai. Wannan jihohi namu na arewa, don Allah a duba yanayin da muke ciki. Yanzu ku duba irin jihar Bauchi, ku duba irin jihar Gombe, suna cikin peace jihohi. Amma yau Bauchi da Gombe suna cikin haɗari. Yau an kama wannan, yau an koɗi wancan, yau an kashe waɗannan, ga su nan dai abubuwa. Har ana faɗa ana damuwa, yanzu an ma daina damuwa. Allah gyara halinmu, Allah ya sa mu cika da imani. Ya ku ƴan uwana, ku sani cewa irin wannan rana mai albarka, ranar Juma'a da kuma Idi, a ranar da kuma sallar Juma'a, kuna da falala ne guda biyu. Ga falalar zuwa Idi da safe, ga falalar zuwa Idi a Juma'a. Amma kana da zaɓi, ka zaɓi Idi ɗaya. Yanzu wannan taro kayi wanka, ka saka riga, ka zo masallaci, ka ji huduba. To kana da dama hudubar da za a yi ta Juma'a, sallar da za a yi ta Juma'a, ba sai ka je ba. Kai zaman ka gida ko ka tafi ziyararka, amma kai sallar azhar. Wanda bai je Juma'a ba yau, to akwai azhar a kansa. Ku sani wannan Idi ba ta zama makwafin azhar. Wannan sallah ce ta nafila, wannan Idi. Duk wanda ya ce maka in kai Idi yau ba sai kai a Juma'a ba, ba sai kai azhar ba, ya kai ka ya bar. Kuma ya sabawa fatawowin malaman duniya wanda sun yi rubutu shekaru ɗaruruka akan wannan abin. Da haka fatawa ce ta kuskure, in baka je Juma'a ba kai azhar, in kuma kaga dama ka haɗa biyu. Annabi biyu haɗa, yace inna mujammi'una, mu mun yi Idi kuma zamu je mu Juma'a ma gaba daya. Ni ma zan je Juma'a, kuma na san kuma za ku je Juma'a. Za ka fita daga wani sabani da wani damuwa. Kan wani ya je a mai asara azhar din sa, wallahi tallahi ba za ka iya samun ladan da za ka kofe farilla ba. Allah ya ganar da mu, ku kiyaye azumin sita Shawwal. Manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin sita Shawwal ya bi azumi guda shida a watan nan, za a bashi ladan kamar ya shekara guda yana yi. A Ramadan wata goma za a baka, alhasanatu bi ashri amsaliha. A wata goma a shekara saura wata biyu, idan kai sita Shawwal ladan wata biyu ne, kaga ga goma ga biyu adadin watannin shekara kenan. Sai a rubuta maka ka shekara cif cif kana azumi. Ku rabu da maganganun waɗanda suke cewa kar a yi azumi sita Shawwal. To kai annabi ya ce ai ka saurari wani? Duk duniya ba wani malamin da ya isa annabi ya ce ai ya ce kar ai, babu shi a aqidar mu. In dai annabi ya faɗa zance ya kare, kar ma ka kawo mun sabani. Kaka ce wai wani ya ce kaza, ni ba na sauraron kowa, in dai annabi ya riga ya faɗa zance ya kare. Hadisin Muslim, annabi ya tabbatar ayi wannan azumi kuma za a samu lada. Da haka wani kauli da faɗi, wani ya shiga jidan radio ya sa rawani, ya rike gilashi ko ya rike sharbi ko ya bayani, yayi a banza, yayi shirme, kana yakin sunnar annabi. Me za ka rabu da shi idan al'umma sun yi sita Shawwal? Kuma me za ka karu da shi idan ka ana mutane sita Shawwal? Ku je ku yi sita Shawwal, ku bi annabi ku samu lada, don ku samu wannan falala. Fatan mu Allah ya sa mana albarka, Allah ya sa aljanna mu komar mu. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahli hawdata ad-din ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fil qur'an al-azim wa anfa'na bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram. Allahumma izzana wa la tudillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alayna wa azil ash الشرك والمشركين دمر أعداء الدين وارفعنا حوزة الدين يا رب العالمين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا كانوا آمنا مطمئنا وسائر بلادنا في نيجيريا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصرهم في كل مكان اللهم انصرهم على عدوهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدام عدوهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجعل لهم راية اللهم اجعل لهم سيادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق قادة الأمة الإسلامية إلى اجتماع إلى على الإسلام الحق إلى تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك اللهم وفق المسلمين قاطبة إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من حزبك ومن أوليائك ومن أحبابك اللهم من أراد بالأمة الإسلامية تمزيقا ومزقه ومن أراد بها فرقة فرق شمله وأكثر همه وغمه وأذهب أكله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين إنا نعوذ بك من الفقر إنا نعوذ بك من الجوع إنا نعوذ بك من الكفر إنا نعوذ بك من الفسق إنا نعوذ بك من الشرك إنا نعوذ بك من البدعة اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الله كبام شوى قبني ما سأورنك كبام شوى قبني ما ستوسعي الله كجار حالهم كجار حالسو يا الله وانك أسا دوان ديك ينفن تدبلاي الله كميدا ما يكنسا دوان ديك ينفن مدشري الله كميدا ما سكنسا دوان ديك ينفن مواطع مو الله كواتاشي دوان ديك ينفن سامن طورو الله كطورو تدشي يا الله كإنغن تكاسوان شمو كإنغن تنومم كإنغن تطرم كإنغن تامن إيالم كإنغن تامن زمن لافيم يا الله كبامو إيكم بيئي يا غريكا يا الله الله كبامو إيكم بيئي يا غريكا الله كربا مدى تلوشي كربا مدى نموة كربا مدى مدر رأيوة كربا مدى قنشي الله كهذا كاوكم الله كبامو لافيا زمن لافيا وانا قساتام الله كبامو لافيا زمن لافيا وانا قساتام تناجيريا يا الله منا تكنتاش وحنكلي الله منا تكن فرقتي منا تكن داموة وبنجدي كفنت دهنكلمو الله كبامو إيكم ينبتشي ميكو الله كبامو إيكم كاسوانشي مئنجتي ubangiji ka tsare mana hanyoyinmu ka tsare mana gonakinmu ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana dabbobinmu ka tsare mu a duk inda muke ka tsare mana malamanmu ka tsare mana shugabanninmu ubangiji Allah kai mana arzikin lafiya da zaman lafiya Allah kai ka bar makiyasi nasara akanmu Allah kai ka bar abokan gaba su nasara akanmu da na cikin gida da na waje Allah kai mana maganin su idan sun shiryo da bala'i Allah ka bayar da su idan sun shiryo da sharri Allah ka maida musu idan sun shiryo da tsiya Allah ka maida musu ya Allah ba mu da kowa sai kai ba mu da ƙarfi in ba kai ba kai muke neman agajinka kai muke neman tallafinka kai muke neman tanyonka ya Allah ka rufa mana asiri Allah kada ka tonarta mu Allah kada ka wulakanta mu Allah ka sanya mu cikin alheri ka ba mu cikin albarka Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama ma annabiyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمكم بتاع الخير السلام عليكم